الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dukkan dangin yabo tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda yake juya dare da rana, kuma wanda ya hore mana rana ya hore mana wata. Ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai al-azizu al-fardu as-samadu al-hakimu, shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samansa ko a kasansa. Ina masa godiya, hakikanin gode masa yanda ya cancanta. Ina roƙon Allah ya ƙara mana daga cikin falalarsa da karamcinsa, ya yi mana afuwa, ya yafe mana. Godiya ta tafi da gare shi tabaraka wa ta'ala, wanda ya ce ku nemi gafarar Ubangijinku, ku tuba zuwa gare shi, zai jiyar da ku rayuwa mai daɗi kyakkyawa zuwa wani lokaci idan kun yawaita istighfari, kun yawaita tuba zuwa gare shi. Kuma zai ba wa dukkan ma'abucin falalatasa, idan kuka juya baya, kuka ki ku ambaci Allah, kuka juya baya, kuka ki ku tuba zuwa gare shi, to shikenan annabi yace ina jiye muku tsoron azaba ta wata babbar rana da za ta zo ta riske ku, ita ce ranar tashi alkiyama. Yan uwana musulmi, wannan khutba ta mu a yau tana magana ne akan muhimmancin tuba da istighfari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman afuwa tasa, saboda a cike muke da laifuffuka, a cike muke da saban Allah, kullun sai mun saba wa Allah, kullun sai mun fusata Ubangiji, amma istighfarin mu yayi kadan, tuban mu yayi karanci. Kadan ne daga cikin mu suke ware lokaci su tuba zuwa ga Allah. Astaghfirullah, 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 ya Allah mun tuba zuwa gare ka. Ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala, shi kadai yake bashi da abokin tarayya. Kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne, shine shugaban masu tuba, shugaban masu yin istighfari gaba daya, shine mafi falala a cikin abun halitta dukka gaba daya, shine yafi girma a cikin duk waɗanda suka gabace mu. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Bayan haka, ya ku ƴan uwana musulmi, tare da wanda suka bi shi da kyautata har zuwa ranar ƙarshe, ƴan uwana musulmi, yana daga cikin abubuwa na imani da Allah da abubuwan da suke karfafa mana alaka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da kuma abubuwan da za su taimake mu mu yi rayuwa mai inganci mai daɗi cikin nutsuwa, shine himmatuwa da zikiri, himmatuwa da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, himmatuwa da tuba zuwa ga Allah, da ainihin wato amfanuwa da zikirai wanda suka zo a riwaya tabbatattu ingantattu. Ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ambatan Allah a cikin duk yanayin da ya kasance. Babu wani lokaci da manzon Allah baya zikiri, babu wani lokacin da manzon Allah baya ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Yadhkurullah ala kulli ahyanihi, amma yau abun tausayi, abun damuwa, abun kuka, mutane sun rafkana, mutane sun gafala, ba sa iya istighfari. Hatta astaghfirullahi guda uku da ake bayan sallar farilla an gama, wallahi ba sa iya yi. A gaggauce, a gigice, a hargitse, mutane suke tashi su fita daga masallaci, ba sa iya zama su fuskanci Ubangiji, su nemi gafarar Allah, su nemi rahamar Ubangiji, yau ba sa yi. Mun shiga cikin wani yanayi mara daɗi, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin da ya faru shine mutane da yawa sun jahilce falalar zikiri da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Ku sani cewa zikirin Allah, ambaton Allah, yana daga cikin manya-manyan abubuwa na manufar Allah da samar da mu a duniya gabaki daya, sannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka da suke ƙara bawa kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa wurare da yawa Allah ya faɗaitar ya ce a yi istighfari, a yi zikiri, a tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya yabi masu yin istighfari da yawaita yabo a gare shi. Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambaci mai yawa. Ku rinka yin ambaton Allah mai yawa ba kaɗan ba. Shi zikiri ana so ka yi da yawa, ba a so ka yi kaɗan. Ku rinka tasbihi safiya da maraice. Allah ya ce idan kun gama ayyukanku na aikin hajji, ku ambaci Allah kamar ko sama da yanda kuke ambaton iyayenku alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan bayin allah na kware su ne masu ambaton allah suna tsaye masu ambaton allah suna kishingide suna zaune allah tabaaraka wa ta'ala ya girmama su da wannan mazakirina allaha katiran wa zakirat masu ambaton allah da yawa cikin maza abun alheri ya tabbata gare ku yaban allah ya tabbata gare ku masu ambaton allah da yawa cikin mata alherin allah ya tabbata gare ku ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa wallahi muna da tsananin bukata izuwa ga Allah mahaliccin mu wallahi muna bukatar Allah ya taimaka mana muna bukatar Allah ya rufa mana asiri muna bukatar Allah ya sallafa mana a cikin al'amuran mu na rayuwa duk wanda yake so ubangijin sa ya rufa masa asiri to ya kama zikiri ya kama istighfari ya kama tuba izuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba yanda za a yi bawa ya wadatu da yin zikiri ko ambaton Allah daidai da kyaftawar ido inda a rayuwarka gaba ɗaya zaka kare kana kiran Allah hatta kyaftawar ido da zaka yi kana yi wa Allah ambata wallahi ka ci riba kuma baka yi asara ba. Nana Aisha tana faɗa cewa babu wani lokaci da zai wuce wa dan adam bai ambaci Allah ba face sai yayi nadama ranar tashin alkiyama duk wanda ya bar wani lokaci bai kira Allah ba to sai yayi nadama a ranar tashin alkiyama me yasa ya bar wannan lokaci ya wuce masa ilalace masa a banza me yasa ya wannan to karka bari ka zauna kana zaman hira ka zauna kana zaman bata lokaci musamman yannan zamani da wannan abar wannan waya ta cinye mana lokaci yau yau wannan ko a magabarta an je binne mamaci wallahi malam mutane waya ne a hannun suna ta leka suna dariya dan uwansa ya mutu fa za a binne shi kuma yana duba WhatsApp yana dariya yana duba Facebook yana dariya ya shiga Twitter ya shiga WhatsApp ya shiga WhatsApp to kaga abin da yake hana mu istighfar yau ga abin da yake hana mu salatin annabi yau ga abin da yake hana mu karatu alqur'ani yau sai wanda Allah yake maike shi ya iya amfani da wannan abar ta hanyar da ta dace da ita amma wallahi waya salula din nan idan mutum bai yi da gaske ba wallahi abubuwan zamani da ake nuna mana a cikin wallahi tallahi surawa suna sane suke mana wannan dalili ne su halakar da mu su tabar da mu ba wanda ya samu hutawa da kwanciyar hankali a rayuwarsa da zikiri da ambaton Allah irin wanda baya amfani da wannan abar ko kuma yake ajiye ta sai lokacin da yake bukatar ta yake amma da yawa mun daina karanta alqur'ani saboda duba WhatsApp mun daina zikiri saboda duba Facebook mun daina zikiri saboda shiga Instagram da sauransu da Telegram da Twitter da TikTok da wacece shine abin da ya dauke mana hankali yau zikiri kuma ya riga yayi mana nisa hadisi ya zo daga cikin riwayoyin da Imam Muslim ya kawo a cikin sahihinsa riwayar Imam Abu Huraira manzo Allah yana cewa lalle al-mufarriduna sun riga sun yi nisa sahabbai suka ce su waye al-mufarriduna ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce az-zakiruna Allah katiran waz-zakirat masu ambaton Allah da yawa cikin maza masu ambaton Allah da yawa cikin mata sun yi nisa ko aljanna ne suna gaban ku wallahi ko aljanna ne suna nesa sai dai an hango su a nesa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa Annabi rahama yana cewa misalin wanda yake ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah misalin rayayye ne da matacce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wanda yake zikiri yana ambaton Ubangiji da wanda baya yi idan ka kwatanta su kaman matacce ne da rayayye duk wanda ya kuskura a rayuwarsa baya kiran Allah baya yi istighfari baya tuba yayi asara ya kuma tabe da shi da gawa da shi da matacce uwarsu ne ubansu ne inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran katira ya kun da ku imani ku ambaci Allah ambato mai yawa abun tausayi kware da gaske mutane an ce musu daina zikiri wanda yake ba na sunna ba su daina zikiri wanda bai zo a riwaya ba sun daina amma kuma sun ki su yi na sunna da sun ki su yi wanda ya tabbata a shari'a mutum yazo ya shiga gidansa baya zikiri baya ambaton Allah ya fita daga gidansa baya zikiri baya ambaton Allah zai kwanta baya ambaton Allah zai tashi baya ambaton Allah zai shiga masallaci baya ambaton Allah zai fita baya ambaton Allah ya zauna a masallaci ya duba waya baya zikiri baya karanta alqur'ani zai shiga kasuwa baya ambaton Allah zai fita baya ambaton Allah idan jami'in tsaro ne wanda yake kan hadari a rayuwa ko ya mutu ko ya rayu sai fita daga gida bai ambaci Allah ba sai koma daga ofishinsa bai ambaci Allah ba idan dan kasuwa ne shi da zai je shiga kasuwa yana nema bai ambaci Allah ba idan malami ne na makaranta zai je makaranta kai da za ku yi tarbiya da zai ambaci Allah ba wai jama'a ina za mu je ne Qur'ani yace fa aina tadhhabun kuna zamanin za mu iya rayuwa ba tare da ambaton Allah ba wallahi malam mai zikiri mai ambaton Allah nutsuwarsa daban ne a cikin mutane wanda Allah yake mike shi bayan asubahin sai yana kiran Allah ya zauna ya ta zikiri yana ambaton Allah wallahi rayuwarsa daban ce wanda Allah ya taimake shi bayan isha'insa ko bayan magaribarsa ko wani lokaci yana zama ko a ofishinsa yana ambaton Allah ko akan motarsa yana ambaton Allah ko a kasuwarsa yana ambaton Allah ko idan zai kwanta bacci yana zaunawa ya bada wasu lokuta yana ambaton Allah wallahi ingancin rayuwarsa ba iri ɗaya bace da taka kai za a ganka a gifi a ganka a gigice a ganka a firgice a ganka hankalinka a tashe saboda baka kiran Allah tabaraka wa ta'ala wanda baya ambaton Allah za ka shi yana cikin tashin hankali yana cikin bakin ki sai ka wayi gari ka rasa da yake damun ka ba kudin kashewa ka rasa ba ba ciwo yake damun ka ba amma ka kasa samun kwanciyar hankali da nutsuwa saboda baka kiran Allah baka zikiri mu gyara wannan hali namu Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yake cewa ni kan naga abun mamaki kwarai da gaske dangane da babban malami na Ibn Taymiyyah a irin tafiyar Ibn Taymiyyah a irin maganganun Ibn Taymiyyah a irin yadda Ibn Taymiyyah yake timbe yake yunkurawa a irin yadda Ibn Taymiyyah yake rubutu yace naga abun mamaki yace wallahi mutum ne mai mugun karsashi kazar kazar ne da Ibn Taymiyyah kai ka ce bai san gajiya ba a duniya rubutu zai zo yana rubuta ilimi a rana daya sai rubutun da sauran malamai sai sun yi sati ba su gama rubutun ba me ya sirrin aka tambaye shi yace zikiri yana ambaton Allah Ibn Taymiyyah shine malamin da aka samu ya ware wa kansa lokaci duk kullun idan ya idar da sallar asuba yana zama a inda yake yayi ta kiran Allah sai gari ya waye rana ta buge shi akai magana yace babu abin da nake jin dadi a rayuwata irin ambaton Allah yace nayi nadaman shekarun da suka wuce ban irin wannan tsarin ba amma ni da kai yau haka muke a cikin mu mutun nawa ne suke da wurin istighfarin da zasu yi kullun la ilaha illallah a cikin mu mutun nawa ne suke da wurin salatin annabi da suke alƙawari zasu yi wa Allah kullun la ilaha illallah a cikin mu nawa ne suke da wurin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul abdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da manzo Allah yace kullun ana so bawa yayi dari da safa da yayi dari da yamma duk wanda ya aikata wannan ba wanda zai zo da aiki irin nasa a wannan ranar sai wanda ya abin da ya bi shi wa yake da wannan wuri waye a cikin mu yake da wurin kullun yayi wa Allah alƙawari idan zai kwanta bacci zai ba wa Allah minti 10 yayi zikiri saboda in ya kwanta ba lalle ne ya tashi ba a cikin mu su waye suka yi alƙawari za su rinka zuwa duk sati su ba wa Allah a sati su zo masallacin juma'a da wuri kawai dan su zikiri su ambaci Allah mutum nawa ne a cikin mu kawai a sati ɗaya ne ka ba wa Allah kace duk juma'a zaka zo da wuri kafin liman yazo kai ta zikiri kana isa ya bari mutun nawa ne suke a cikin mu a bar magana matan mu a cikin gidaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kan mun dauko musu abun alaka mun ba su mun siyo musu kwangirin satellite mun dafa musu mun dauko musu babban talabishin mun sa musu abun kallo muka zuma musu kullun aikin matan mu a gidajen su ba su da aiki sai kallo na wasan kwaikwayo kallo na tasha kaza kallo na tasha kaza a kalli kida a kalli waka a kalli raye-raye a kalli rungumar mata a kalli sumbantan mata a kalli tsiraici a kalli tsiya gidanka abinda ka tara ka tafi ka bar musu saboda Allah ya baka wadata godiyar da zaka yi wa Allah kenan ka kawo abinda za a saba masa a gidanka baka tsammanin Allah zai tambaye ka akan yayanka da iyalinka ya ayyuhal ladina amanu wa anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ina musulincinka ina koyi da alqur'aninka ina tunawa da kwanciyar kabari ina tunawa gaban Allah zaka zo ka tara dukiya ka tafi ka bar wa kanka bala'i har bayan ka mutu ana bin ka da bita da kulli na zunubi a cikin kabarin ka kai ka yadda da wannan wani ya ji dadi kai ka sha wahala ku yi wa iyalin ku tarbiya so ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana zan rufe da ambato dangane da muhimmancin zikiri da istighfari shi istighfari yana cin zunubin dan adam kamar yadda auduga wuta take cin auduga a cikin mu akwai wanda yake sai ya daga hannu ya ce baya saba wa Allah yanzu kai ka san irin laifin da kake yi wa Allah kullum, to kuma tanadin istighfari nawa kai kullum? Yanzu idan aka barka da abin da idan ka yake gani a waya kawai, zaka kai labari wayarka abin da kake budewa kai ta kallo na haram, zaka kai labari? Idan aka barka da abin da kunnenka yake ji kullun, zaka kai labari? Idan aka barka da abin da hannunka ya rubuta ko yake tabawa kullun, zaka kai labari? Idan aka barka da abin da kafarka take takawa inda take zuwa aka tambaye ka, zaka kai labari? Wallahi kafi kowa bukatar istighfari, kafi kowa bukatar ka tuba zuwa ga Allah. Wallahi duk wanda baya istighfari zai yi nadama ranar tashi alkiyama, kuma farkon nadamar da zai shine ranar da ya mutu aka binne shi a kabari, mala'ika ya tashe shi yace man rabbuka wama dinuka wama kaza wa kaza wa kaza, a lokacin zai gane cewa yayi kuskure bai tuba zuwa ga Allah ba. Daga cikin amfanin zikiri, yana korar shedan daga gida, zikiri yana korar shedan daga gangan jikin mutum. Allah ya faɗa wa man yashu an zikirin rahmani nukayyid lahu shaitanan fahuwa lahu qarin, wanda ya watsa kashin baya ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, ya yi nesa da ambaton Ubangiji, sai mun haɗa shi da shaitan ya zama abokinsa suna tare. In dai baka ambaton Allah, to kai abokin shaitan ne dare da rana kuna tare. Idan ku kana ambaton Allah, to shaitan ne santar ka yake, saboda shi kuma shaitan baya san zikiri. Bayin Allah na kwarai su ne waɗanda idan wani abu ya shafe su, sai su tuna da Allah, tazakkaru, sai su tuna Allah, su zikiri, fa idza hum mubsirun. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koya mana cewa zikiri yana da amfani hatta a gangan jikin mutum. Ana so idan mutum yayi yammaci ko ya wayi gari, ya rinka kalifadin a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ya Ubangiji ina neman ka tsare ni da kalmomin ka cika ku daga sharrin duk abin da ka halitta. La ilaha illallah. A ce kullun da safe zaka fita, zaka daga hannu kafin ka fita a gidanka, kafin ka tafi ofishi, kafin ka tafi makaranta, kafin ka tafi kasuwa, zaka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ina neman Allah ya tsare ni da kalmomin sa cika ku daga sharrin duk abin da ya halitta. Kowaye zai ma sharri, ka nemi Allah ya kare ka da sharrinsa kafin ka fito daga gida. Billahi al-azimu za su yi ta nufatanka sai dai kaga abin yana kaucewa, su yi nufin ka da sharri sai dai kaga abin yana kaucewa, su yi su yi su cutar da kai sai dai su ga ka fi ƙarfinsu. Me ye sirrin? Zikiri da ambaton Allah yayin da za a fita gida, zikiri da ambaton Allah yayin da za a kwanta. Ashe kaga zikiri yana da amfani hatta a lafiyar jikinka, ashe zikiri security ne, ashe zikiri yana ba mutum kariya a rayuwarsa ta dan adam. Yana daga cikin amfanin zikiri, yana ba wa farin ciki wa zuciyar dan adam. Mutum zai rinka rayuwa yana jin farin ciki, zai rinka jin wani hutu, zai rinka jin sukuni, zai rinka jin tuma'nina. Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Masu ambatan Allah, da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa, suke samun kwanciyar hankali. Malam zaka ga mutum bai da kudin kirki, amma wallahi malam sai ga yana cikin nutsuwa. Me ya sirrin? Baya wasa da zikiri, bai da taro a aljihunsa, amma zaka ga shi a cikin nutsuwa, baya cikin hayaniya. Wani ko zaka ga Allah ya tara masa duniya, ga mulki, ga sarauta, ga dukiya, ga kudi, ga kadarori, ga kasuwa, duk zaka gansu irin wannan, amma wallahi ka ganshi da kaga ya fito daga kabari a gigice, a hargitse, a watse, haka zaka ganshi fuskarsa babu annuri, babu rahama, babu jin kai, saboda mai baya ambaton Allah. Wannan shine sirrin. Ku tambayi masu zikiri, ku gaya musu, su gaya muku irin dadin da suke ji a cikin zukatansu da kwanciyar hankali. Shi yasa manzo Allah sai yake cewa babu wani aiki da dan adam zai aikata a rayuwarsa wanda zai kubutar da shi daga azabar Allah illa zikiri da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake subhanallahi wa bihamdihi, kaji kalmar subhanallahi wa bihamdihi a rana ɗaya sau 100, an yafe ma dukkan zunubin da ya aikata a duniya gaba daya. Kurun kalmar subhanallahi wa bihamdihi sau 100 zaka faɗa, annabi yace an yafe maka zunubanka gabaki ɗaya, hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim. Komai an yafe ma, kaga shortcut kenan, dan karamin zikiri ga tarin lada da biyan bukata. Bayan haka ya koyan wana duk wanda bakin ciki ya dame shi na bashi da tashin hankali na kudin mutane da ya kare a kansa to ga addu'a da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa idan kana yi ko da ka mutu baka biya bashin ba Allah zai biya maka kuma a duniya Allah zai biya maka ka rinka cewa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ya ubangiji ka wadatar da ni daga haram dinka ka raba ni da haram ka bani halal kuma ka raba ni da ainihin wato bukatuwa zuwa ga wani ba kai ba ya Allah manzo Allah yake cewa duk wanda yake wannan addu'ar Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka duk bashin da ake bin sa addallahu anhu Allah zai biya masa wannan bashi da ake bin sa insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Daga cikin zikirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa yanzu ɗayan ku zai gajiya ya kasa samar wa kansa lada guda 1000 a rana daya yanzu ɗayan ku ba zai iya yi wa kansa wani aiki da zai samu lada 1000 ba kuma a yafe masa kurakurai guda 1000 ɗayan ku yanzu ba zai iya yi ba suka ce ah menene wannan zikiri da mutum zai manzo Allah yake kullun kace subhanallahi sau 100 duk wanda yake subhanallah 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 sau 100 Allah zai rubuta mai lada 1000 ya yafe mai kuskure guda 1000 mallan kaji gara basa ina yi muku wasiya ya goyen uwana mazan mu da matan mu rinka zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki zama da masu addini yana taimakon mutum ya zama yana kula da addini duk wanda yake zama da mutanen banza to ana jiye masa tsoron ya zama dan banza wataran idan a office ɗinka ne kai kokari ka zauna da mutumin kirki da kaga yana yawan tunawa da Allah to zai taimake kai maka tasiri idan a kasuwa ne kai kokari ka zauna da aboki wanda yake yana kula da Allah yana kula da sha'anin addini idan a makaranta ne kai kokari idan a rayuwa ne kai kokari ka zauna da mutanen kirki ka duba abin mamaki annabi Musa da yazo yin addu'a zai roki Allah tabaaraka wata'ala sai ce Allah ya hada shi da dan uwa mutumin kirki da zai taimake shi wajen ambaton Allah waja'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri ka duba rashin hasada ka duba rashin damuwa yace Allah ya bashi dan uwa annabi irinsa wanda yau in ka samu kujera baka san a ji wani irinka yace kai nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera ya Allah ka bamu dan mu rinka yin tasbihi da yawa ashe annabi Isa annabi Musa ma yana zikiri da shi da dan uwansa annabi Haruna yace mu ambace ka da yawa dan kana son ambato da yawa dazu na gaya muku Allah ce ya ayu ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira yani mu ce muku da dan uwa salihi kai ma ka nemi Allah hada ka da dan uwa salihi da zaku ambaci Allah ko ya nuna maka ambaton Allah idan ka manta ina muku wasiya ya koyan uwana a ƙarshen wannan hudba mu rinka yi wa ƴaƴanmu wasiya da ambaton Allah da addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu koya wa ƴaƴanmu addu'ar shiga ban daki da addu'ar fita mu koya wa ƴaƴanmu addu'ar shiga gida mu koya wa ƴaƴanmu sallama ku daina barin ƴaƴanku suna shiga kanku ba sallama ba sa ambaton Allah wallahi wataran danka zai je shiga kanka kana tsarara tare da matanka ka zo kai abun kunya ka rasa yanda za ka yi ka dake shi ka dake banza dan kai ne banza kai ne baka koya masa ba ku koya musu zikiri in za su kwanta bacci ku rinka sa musu kyauta ku ce duk wanda yayi zikiri zai kwanta gobe zan bashi alawa zan bashi kaza idan yaro ya shigo gida bai addu'a ba a mai da shi a ce koma kai addu'a idan za ku raka yayanku makaranta ku tsaye da su a kofar gida su yi addu'a bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah addu'ar fita daga gida kenan za a shigo gida bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna a koya wa yara wannan shine zaka samu lada koda bayan ka mutu ku koya wa yayanku cin idan za su ci abinci su yi addu'a ku koya wa yayanku in sun gama cin abinci su ce alhamdulillah dan Allah ne ya wadatar da su ku koya wa yayanku cin abinci da hannun dama idan ba ku koya musu wannan ba wallahi za su ci abincin ba addu'a su gama kuma ba su yi addu'a ba sannan kuma su ci da hannun hagu shikenan kun tashi kun wayi gari ba ku da tarbiyya ta addini kenan ya ku yan uwana musulmi ina muku wasiya mu zamanto muna tunawa da abinda manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama zikiri din nan fa shine da shan gidan aljanna wannan zikirin da shine na gidan aljanna wata rana annabi yayi isra'i da mi'raji ya hadda da sayyidina ibrahimul khalil annabi Ibrahim yake cewa ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idan ka je ka gaida al'umma ka kace ina gaishe su, kuma ka gaya musu aljanna tana da turbaya mai kyan gaske. Kasar gidan aljanna almiski ne gaba ɗaya, kasar gidan aljanna wato turaren almiski ne, in ka taba kasar gaba ɗaya turare ne. Ga ruwan gidan aljanna azbatul ma, ruwa ne mai daɗi. Dashen gidan aljanna, dashe dashe abin da ake dasawa a gidan aljanna a samu inuwa shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, su ne zaka gani du'a dashe gaba daya. Ashe duk wanda yake so ya shiga gidan aljanna yayi karaskiya da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya yawaita fadan wannan a duniya yana raye, kada ya bari bakin sa ya bushe face yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Allah yace ku rinka zikiri safiya da maraice, ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala, ku zauna a wuraren da ake kiran Allah, kar ku zauna wuraren da ake ainihin wato nisantar ubangiji, ku nisanci jin kida, ku nisanci wake wake, dan din mai jin kida da waka baya iya ambaton Allah. Jin kida da jin waka, kada kada da wake wake, yana hana zikiri, yana hambata ana ambaton Allah. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma izzil islam wal muslimina wa adhil ash-shirk wal mushrikina wa dammir a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil-qawm adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawm al-kafirin. Ya Allah ka yafi mana dhunubanmu, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sanya mu cikin masu ambatanka dare da rana, Allah muna da laifi ka yafe mana, Allah ka azurta mu da kiranka da ambatanka lokacin da ya dace. Ya Allah ka bamu damana mai albarka, Allah ka bamu arziki mai albarka, Allah ka bamu ci ka bamu sha, Allah ka bamu ingantacciyar rayuwa, ka bamu rayuwa ingantacciya mai dadi, ka raba mu da rayuwa ta kaskanci, ka raba mu da talauci, ka raba mu da rashi, ka raba mu da rayuwa ta bukatuwa. Ya Allah ka bamu mu ba wasu mu taimaka musu. Ya Ubangiji ma'aikatan mu ka sa musu albarka, jami'an tsaron mu ka sa musu albarka, yan kasuwan mu ka sa musu albarka, daliban mu ka sa musu albarka, masu zaman banza da ba su abin da suke, ya Allah ka ba su abin da za su rayu ka sa musu albarka. Ya Ubangiji wannan kasa ta mu ta Nijar, ya Allah muna roƙonka, Allah ka bada lafiya da zaman lafiya wannan kasa ta Nijar. Ya Allah ka bada lafiya da zaman lafiya wannan kasa ta Nijar. Bala'in da yake fuskantar wannan kasa ta addanci da yan ainihin wato kayar baya wanda suke kashe mutane, suke halakar da mutane, Ubangiji ka shiryar da su. Allah ka bawa gwamnati nasara a kan su idan ba masu shiryawa bane. Ubangiji Allah ka kwantar da hankalin bayin Allah, ka ba su sana'a, ka ba su abin da za su ci, ka ba su abin da za su sha. Sauran kasashe Najeriya, Ghana, Chad, Togo, Kamaru da sauran su, duk kasashen mu na Afirka da muke cikin wani yanayi na tsoro da firgici da ta'addanci da ya mamaye mu, ya Ubangiji ka yaye mana wannan bala'i. Ya Ubangiji wannan tashin hankali na zubar da jini da kashe kashe da ainihin zubar da jinin mutane, Allah ka kare mu, Allah ka kiyaye mu, Allah ka bamu shugabanni masu tsoron Allah, ka bamu shugabanni masu tausayin mu, ka bamu shugabanni masu jin kayin mu. Ya Allah ka bamu waɗanda in mun yi kuka za su ji kukan, ka bamu waɗanda in mun yi kira za su ji kiran, ka bamu waɗanda suke tunanin rayuwar mu ba suke tunanin aljihun su ba. Ya Allah ka tsare mu, ka tsare rayuwar mu, ka bamu aikin da zamu yi, ka bamu sana'a da zamu yi. Ya Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Ya Allah duk waɗanda suka sa addinin Allah a gaba za su kai gabayan sa, Allah ka gabayan su, Allah ka murkushe shi a nan su. Ya Allah a'izzal islam wal muslimina wa adhill ash-shirk wal mushrikina wa dammir a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil-qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin. Allahumma astur 'awratina wa amir rawatina wa ihfazna bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin. Allah ka kare mu da abinda kake kare bayinka salihai, Allah ka kare mu da abinda kake kare bayinka salihai, Allah ka kare mu da abinda kake kare bayinka salihai. Ya Allah duk wanda ya nuface mu da shari ka mayar masa kansa. Ya Allah duk wanda zai kulla mana ka tona atirin sa. Ya Allah duk wanda zai cutar da mu kar ka bashi nasara. Ya Allah ka sa mu nasara akan abokanan gaban mu, Allah ka sa mu nasara akan abokanan gaban mu, Allah ka sa mu nasara akan abokanan gaban mu, wadanda muka sani da wadanda bamu sani ba. Ka ba mu ingantacciyar rayuwa, ka ba mu rayuwa mai dadi, ka ba mu mutuwa akan musulunci, ka ba mu rayuwa akan musulunci, ka daukaka gajiyayyun mu, ka daga masu raunin mu. Ya Allah ka taimaka mana, ka agaza mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.